Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60.25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Allah ɗaya gari bamban a ƙasar Kenya a gefe ɗaya ana murna gefe guda kuma ana zanga-zanga bayan da hukumomin ƙasar suka ayyana shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta a zaman wanda ya lashe zaɓen shugabancin ƙasar. An goce ne da zanga-zanga a daren jiya Juma'a a yankunan da Madugun ƴan adawa Raila Odinga yake da ƙarfi. An ji ƙarar tashin bindiga a babbar unguwar marasa galihu da ake kira Kibera da ke birnin Nairobi, har da ma wasu sassan birnin inda talakawa suka fi yawa da kuma a birnin Kisimu da ke yammacin ƙasar. Shedun gani da ido suka ce ‘yan sanda sun harba barkono mai sa hawaye a wata unguwar talakawa da ake kira Mathare, yayin da jiragen ‘yan sanda masu saukar ungulu suke shawagi a sama. Amma kuma saɓanin wannan yanayi ne a unguwanni da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta yake da rinjaye, inda magoya bayansa suka fantsama kan tituna suna busa algaita da ake kira vuvuzela, suna kaɗa tutoci suna murnar sakamakon zaɓe. Babban jami'in hukumar zaben kasar ya ce shugaba Uhuru ya samu ƙuri'u ko kuma ya samu kashi 54.27, yayin da abokin karawarsa Raila Odinga ya samu kashi 44.74. Akalla mutane 24 ne suka halaka, wasu fiye da 100 kuma suka jikkata, wasu daga cikin suna cikin mawuyacin hali lokacin da jiragen ƙasa na fasinja biyu a Masar suka yi karo kan hanyar zuwa birnin Alexandria mai tashar jiragen ruwa. Wasu shaidun gari da ido suka ce ɗaya daga cikin jiragen bai mutunta dokokin hanya bai afkawa ɗayan. Masu aikin kiwon lafiya da masu aikin ceto sun bi ta cikin baraguzan jiragen biyu da suka yi karo kan babbar hanyar dogon ƙasar mai tsakanin Alkahira da birnin na biyu a girma a ƙasar, wato Alexandria. Ministan sufuri na ƙasar Hisham Arafat ya isa inda aka yi haɗarin jimkaɗan bayan aukuwarsa, yana tambayar ‘yan sanda da kuma masu aikin ceto abin da ya faru. Shi kuma kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar Dr. Khalid Mujahid ya ga tashar talabijin ta ƙasar cewa an kai waɗanda suka jikkata asibitoci da suke yankin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce matakin soja yana daga cikin zaɓi da Amurka take dubawa kan ƙasar Venezuela. Ya bayyana hali da ake ciki a ƙasar a zaman mai haɗari sosai. Trump, wanda ya bayyana haka yayin da yake magana da manema labarai a gidansa da ke New Jersey, ya ƙara da cewa haƙiƙa wannan wani mataki ne da za mu iya ɗauka. Ya ce mutanen Venezuela suna cikin wahala, suna mutuwa. Amma a daren Juma'a, ministan tsaron Venezuela Vladimir Padrino ya ga tashar talabijin ta ƙasar cewa kalaman na shugaban Amurka matakai ne na hauka. Shugaba Trump ya ce rikicin da ake yi a Venezuela yana daga cikin ajandar tattaunawa da ya yi a jiya Juma'a da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Hakanan a jiya Juma'a, shugaba Donald Trump ya ce zai yi magana ta wayar tarho da shugaban Sin ko China Xi Jinping a daren jiya Juma'a kan abin da ya kira mummunar yanayi da Koriya ta Arewa. Hakanan ya sake nana ta gargaɗi da yake kan Koriya ta Arewa kan irin barazana da take-takenta kan Amurka. Yana mai cewa idan wani abu ya faru da Guam za a fuskanci mummunar damuwa a Koriya ta Arewa. Hukumomin ƙasar da ke Pyongyang sun yi barazanar za su harba makamai masu linzami kan yankin da ke ƙarƙashin Amurka a yankin tekun Pacific, wadda ya kasance babbar tungar mayakan Amurka. Da yake magana da manema labarai tun farko a jiya Juma'a a gidan nasa mai filin wasan golf a jihar ta New Jersey, Trump ya ce Amurka tana tunanin ɗaukar ƙarin wasu matakan aza Koriya ta Arewa ta kunkumin karya tattalin arziki masu tsanani. To a gurguje mun kawo muku labarin cewa akalla mutane 24 ne suka halaka, wasu fiye da 100 kuma sun jikkata, wasu daga cikin su suna cikin mawuyacin hali lokacin da jiragen kasa na fasinja biyu a Masar suka yi karo kan hanyar zuwa birnin Alexandria mai tashar jiragen ruwa. Wasu shaidun gani da ido suka ce ɗaya daga cikin jirgin bai mutunta dokokin hanya ba, inda aka tsaye da shi ya afkawa jirgi na biyu. Masu aikin kiwon lafiya masu aikin ceto sun bi ta cikin baraguzan jiragen biyu suka yi karo kan babbar hanyar dogon kasar tsakanin Alkahira da birni na biyu mafi girma a kasar, wato birnin Alexandria.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kukumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi bayani akan illolin da cutar zazzabin cizon sauro ke kawo wa mace mai juna biyu da jaririn da take dauke da shi. Rahotonmu na biyu zai magana akan fadakarwar da jami'an kiwon lafiya suke yi a maradin jamhuriyar Niger game da hadarin kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro, musamman a wannan yanayi da muke ciki na lokacin ruwan damina. Shi ma rahotonmu na uku zai mana magana ne akan matakan da jami'an kiwon lafiya karamar hukumar Gwiwa da ke jihar Jigawa ke dauka domin rage yaduwar cutar zazzabin cizon sauro. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai magana ne akan aikace-aikacen da kungiyar HC3 a jihar Bauchi take yi, a inda kungiyar ta ziyarci karamar hukumar Gamawa domin wayar da kan al'umma muhimmancin tazarar haihuwa, wanda na ɗaya daga cikin matakan rage mace-macen mata yayin da nan ciki da haihuwa. Rahotonmu na biyar, wanda shine na ƙarshe, zai magana akan ranar kula da masu fama da cutar hanta da ta gabata. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Cutar zazzabin cizon sauro cuta ce da masana harkar kiwon lafiya suka ba da tabbaci tafi illa ga mace mai juna biyu da jaririn da take dauke da shi. To shin wasu irin illoli ne? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga Kanan Dabo.
Dr. Hawa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano ta yi ƙarin haske akan illar da cutar ta zazzabin cizon sauro ke yi.
Idan mace tana dauke da zazzabin cizon sauro, ita wannan cuta tana illa ta kowane bangare. Jaririn da take dauke da shi tana haifar masa da illa ba kadan ba. Kazalika, ita ma wacce din take dauke da juna biyu tana samun matsala. Ga jariri, a lokacin da aka dauki cikin shi ya kasance kuma cewa uwa ta kamu da zazzabin cizon sauro, to abu ne mawuyaci ba ce an yi barin cikin. Saboda zafin zazzabin shi yake sa barar da cikin. Kuma da kasancewar cewa su wa'annan ƴaƴan kwayayen zazzabin cizon sauron na cutar idan suka shiga jikin uwa, to ba a cikin jinin ta kawai suke tsaya ba, banda duk inda muka yi bayani na yanda ake kamuwa, suna tafiya su je su samu mabiya. Ka san mabiya ita ce wacce idan aka haifi jariri take fara. To mabiyan nan ita ce take ba jariri abinci, ita take ba shi iska, ita take ba shi ruwa duk da sauransu. To su wannan ƴaƴan zazzabin cizon sauron na cutar sai su je sai su tattoshe wannan kofofin ta yanda jariri yake samun ruwa, yake samun abinci, yake samun iska. To sai kaga cewa da farko sai kaga an yi barin ciki. To idan kuma ya kasance cewa cikin ya dan daga yayi nisa, to me yawa ba za a yi barin shi ba, amma abin da zai faru shi ne zai kasance cewa cikin sai zo baya girma, saboda abincin da ruwan da iska da yake samu ba sa wadatar sa. Wasu kuma sai kaga cewa lokacin haihuwa bai ba, alamun naƙuda ya zo musu, to sai a haifi ɗa lokacin haihuwar shi bai ba. Idan aka haifi ɗa ko lokacin haihuwar shi bai ba, kaga rayuwarsa tana cikin hatsari, saboda babu wata matsala da ba zai iya samu ba. To a ƙarshe ma ana iya rasa shi gaba ɗaya. To kaga irin wannan yana faruwa. In kuma ya kasance cewa a cikin ma dai yayi nisa, duk wannan abubuwan sun dan faru, kuma sai dai a ƙarshe sai kaga cewa an rasa jaririn, ya mutu a ciki ma ba a haifo shi ba. To kaga haka yana faruwa. Kuma ana iya cewa a'a, an haifo jaririn ma ya fito duniya, to sai kaga cewa wani jaririn yana ta zazzabi, abinda muke cewa congenital malaria, an haifo shi da ita. So ya fito da zazzabin cizon sauro a rayuwar shi, an yi gwaji za a ga ƴaƴan zazzabin cizon sauro, to sai kaga sai an yi taimishin allurai, an ƙara ruwa, an yi waye, ya riga ya fito da ita. Ko kuma a'a, ya kasance ma ya fito a hakan, ya fito duniyar, amma kuma in Allah ya yarda ƙara kwana sai kaga an rasa shi yana dan jari.
Kamar yaron da ake haifa da cutar zazzabin cizon sauro, wani irin illoli take mar baya da ya rasa rai?
To rasa rai shine karshe.
Na'am.
Amma kuma duk wannan abubuwan da muka lissafa, kaga in ya fito duniya yana iya samun rashin wadatar jini, kaga shine babba. Kaga yaro ba wadatar jini a jikinsa, saboda idan yana fama da wannan zazzabin, yaro yana amai, kaga ba zai ma ci abinci ba. Idan ko babu cima mai lafiya, babu ƙoshi, to kaga duk wata cuta za ta iya kawo gudunmawa, banda shi kanshi zafin zazzabin da ba zai sauka wa yaro ba. Sannan shi kanshi zafin zazzabin cizon sauron yakan sa ruwan jikinsu ya ƙone, sai kaga yaro ya yamushe baki a bushe ko ina. In ko aka ce ruwan jiki ya ƙone, to illa ta gaba ta za ta biyo baya, banda zafin zazzabi shine ƙoda sai ta tabu. So idan ƙoda ta riga ta tabu ba wadatar jini, ai ba za a yi fitsari yanda ya kamata. To kaga ita ƙodan nan ba ta aiki yanda ya kamata. To ga shi jari, yaro, ga shi da ita uwa, duk irin wannan matsalolin suna iya samun su. To sai kaga wasu ma a ƙarshe sai an ƙare ana musu wankin ƙoda. To kaga ita ma wannan ba ƙaramin illa ce ba da take iya faruwa. To dai da makamantan wa'annan, kamar da na yi bayani a baya, irin su yaro zai iya suma, ya jijjiga, daidai da makamantan.
Dr. Hawa Abdullahi ta kara da cewa saboda irin waɗannan matsaloli ne ma yasa ake jaddada muhimmancin zuwan mace mai ciki awo, inda ta hakan ne kawai za a iya magance illar da cutar ta zazzabin cizon sauro ke haifarwa. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Lokacin damina lokaci ne da sauro ya fi saurin yaduwa sakamakon tarin ruwa da ake samu a gulabe da ke jikin gidaje. Hakan yasa jami'an kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Nijar suka miƙe tsaye wajen faɗakar da al'umma yadda za su kula da muhallinsu domin kaucewa yaduwar sauro, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Madan Jarmaku Hadiza Jako, shugaban yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa, ta bayyana dalilai tsara wannan taro a nan birnin Maradi.
Yanzu cikin damana muke, balewa ga jihar Maradi mun kewaye ta, mun ga ruwa ko'ina. Wanda ya ce ruwa ya kwanta kenan ya ce akwai sauro. Minister de la Santé wanda yake kulawa da lahiyar jikin al'umman Niger, ya mun yi wajen wata uku muna shirye-shirye. Mun kewaye Niger balle yara da mata masu juna biyu saboda rigakafi na masasarar cizon sauro. A kula da yara, a kula da mata.
A matakan da gwamnatin Niger ta dauka wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, kimanin miliyan 11 na gidan sange ta rabawa talakawa. Sannan kuma tsarin raba kwayoyin magani da tabbatar da rigakafi ga yara da mata na tafi. Duk da haka, Madan Sharmaku Hadiza Jako na mai kira ga uwayen ɗaya na Suni Santa da cutar zazzabin cizon sauro.
Duk inda likita take an ajiye magani wanda ya kamata a ba mutane, balle yara da mata masu juna biyu. Mu ajiye kuma abin da ake cema test de dépistage rapide, shine wanda ake diba jini a ga lalle in masu tsara cizon sauro ce. Kuma duk cikin Niger gwamnati ya sa an rarraba sangaye sange wajen miliyan 11 an karaba cikin Niger. Kenan ya kamata gidan sauron nan da an karaba mutane su dan mis su kwantar da yara karkashin su saboda rigakafi na masasar cizon sauro. Akwai kuma matakai jewa da aka doka nan dai da ɗan kwanaki za mu fara raba magani ga yara wata uku zuwa shekara 5 na rigakafi ga wannan masasar. Wannan magani da za a raba duk cikin district duk cikin sai mutane za su kewayewa a rarraba su wannan magani in yara suna shan shi insha Allah basu masasar cizon sauro. Kenan kiran da muke ma uwaye in sun ga minister Lasante ta dauki matakai dan a kula da yara a kula da mata ya kamata mata su dora kai yara suna amsa wannan magani ana rigakafi kuma sangaye da an karaba ya kamata su ma a dora dan misu ana kwana karkashin su mata masu juna biyu hallo su ma su ta likita su amshi magani duk wanda ya ce ruwa ya kwanta ya ce sauro kenan a barbaren ruwa yana kwanta cikin gidaje ana iya lokacin sai a watsar da shi in yayi yawa akwai matakai da ya kamata a dauki wannan shine muke kira balle mata tunda mace ke a cikin gida keke ganin abin da ke da kai maza kuma ku barbare haki yana hitowa ya kamata a ciccire shi.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maladi jamhuriyar Niger.
A karamar hukumar gwiwa dake jihar Jigawa ma ana ci gaba da fadakarwa domin yaki da zazzabin cizon sauro. Inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Har yanzu cutar nan da sauro ke haddasawa ko kuma zazzabin malaria na ɗaya daga cikin cutukan da suke a sahun farko wurin illa ga jama'a kuma yake saurin kisa musamman ma ga mata masu juna biyu tare da ƙananan yara. To waɗannan matakai ake ɗauka a yankunan mu na karkara da wasu lokutan abin ya fi kamari? Malam Alkasim Abubakar shine shugaban hukumar lafiya matakin farko reshen ta a karamar hukumar gwiwa daga jihar Jigawa.
Yayin da mai ciki ta zo magana au kafin a yi mata au akwai shawarwari da su jami'an lafiya suke basu daga cikin shawarwarin shine a yanda za su biwa kansu kariya yanda zazzabin cizon sauro ke samun su domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mata da yawa suke rasa rayuwarsu kuma akwai shiri da su yan malaria daga jiha da suke kawo mana net cewa dukkanin matan da suke zuwa awu za mu ba su net din wannan don ya ba su kariya kuma mu gwada musu yanda ake amfani da shi. Shi na din wannan long lasting net ne waɗanda ake baza shi ake amfani da shi. Sannan kuma akwai tsari da ita jiha ta bullo da shi cewa duk wata 6 akwai rana ta masu ciki da kuma ƙananan yara. Wanda ɗaya daga cikin commodities ɗin da ake bayarwa a wurin shi ma ana ba da maganin zazzabin cizon sauro sannan kuma ana ba da net. Haka kuma idan wurin awu an zo akan auna jinin mace a gani cewa wanne irin larurai ne da ita. Idan larurarta ta kama har da zazzabin maganin cizon sauro to akwai magani da ake ba su free, akwai na kariya da ake ba su, sannan kuma idan kina da cutar high live akwai maganin da za a baki. Kowane asibiti akwai WDC da aka yi masa wanda sun fito daga cikin karkara ne sune yan kwamitin asibitin. Duk a ƙarshen wata za mu zauna mu gaya musu inda muke da matsaloli da kuma irin ci gaban da muka samu domin irin taimakon da suke bamu.
Bayaninka ya nuna cewar kusan shi wannan gidan sauran shine babban maraga kafi. To amma kuma a wasu lokutan ana samun wasu suna cewa su wannan gidan sauro ko su zafi ya dame su ko ba sa jin dadin kwanciya a ciki ko kuma dai wani abu makamancin haka.
Kiran da zan yi ga su mata da kuma sauran jama'a da suke magana akan cewa net gidan sauro na da zafi ko yana da wani abu, ni na sani cewa akwai rashin sabo ne. So yayin da mutum ya saba cewa ko da yaushe idan ya baza shi zai shiga zai yi bacci a jikinsa to zai saba jikinsa ma zai iya sabawa da shi wannan abubuwan. Sannan kuma akwai waɗanda idan an basu shi wannan gidan sauro yana ɗauke da magani. Shi wannan magani an so idan an je zaka wanke shi, idan ka wanke gidan zaka baza shi yayi awa 24 kafin ka fara amfani.
Shin a rana za a baza ko a
inuwa? A inuwa ake baza shi. Saboda haka wasu mutanen suna yin amfani da shi kafin su yi wannan abun nan. So lokacin da suka shiga shine za su ji jikinsu yana musu zafi. Amma in har ka bi ka'ida ka bi doka ta yanda aka gaya ma cewa ga yanda za a amfani da shi tabbas za ka ga amfaninsa domin babu wani magani na kariya na zazzabin maganin cizon sauro da ya fi shi gidan sauro. Gidan sauro shine abin da ba zai bar sauran ya taba jikinka ba ma. Kuma sai sauran ya taba jikinka ya cije ka zai sama kwayikan da zaka shiga zazzabin nan. Saboda haka ina kira ga mutane da Allah a daure idan an yi amfani da abin nan za mu cece rayuka na mata masu juna, na mumuwa masu lafiya da kuma yara. Saboda yanzu babu wata cuta da ta fice cutar zazzabin cizon sauro nan da take mana illa gabaki da.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Kungiyar HC3 masu fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara a jihar Bauchi sun gudanar da taron su karo na hudu a cikin ƙananan hukumomi guda hudu da suka ware domin gudanar da ayyukansu na faɗakarwa wajen inganta lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarshen rahoton.
Da yake bayani a cikin malaman da suka ziyarci garin na Gamawa, Malam Muhammad Sani Kobi ya bayyana yadda ba da tazara a musulunci.
Na son sanar da mu cewa zuwan mata asibiti abu ne mai kyau a musulunci, da kuma kowane irin addini abu ne mai kyau mata su tafi asibiti. Domin abin da yake faruwa a musulunci, idan mata ta haihu, Qur'ani ya ce mana za a reni yaro ne watanni 24, shine shekara biyu. Kar a shayar da yaro ko yarinya ya wuce shekara biyu. To ma'anar shayarwar nan a musulunci shine ya ba da dama uwa ta samu lafiya, abin da aka haifa ta samu lafiya. Amma bisa al'adodinmu da muke yi, wasu sukan yaye yaro a shekara ɗaya, wasu kan yaye yaro a wata 18, yanayin ƙarfinsa da yadda aka same shi. Saboda haka idan ba an tafi asibiti ba, da yawa ba za a samu sanin irin waɗannan matsaloli da suke faruwa ba. Misali shine mata an tana da ciki wani sa'i, in ba an yi sauri an tafi asibiti ba, da ita da abin da ke cikin ta sai a samu duka sauran su. Amma cikin ikon Allah in an tafi asibiti akan iya samu ɗaya daga cikin su ko kuma duka sun rayu. Ma'ana kaga cewa an taimakawa mata ta haihu lafiya, abinda ta haifan lafiya ita ma lafiya. Ko kuma ya zamanto matan ta riga ta tasan rasuwa, za a iya cire abinda ke cikin ta ya rayu, ita kuma ta rasu. Ko kuma ya zamanto abinda ke cikin ta ya rasu, ita kuma a mene a taimaka mata yadda ba za ta samu rasuwa ba. Muna fata mazaje za su ba da dama don a samu ya zamanto ƴaƴansu da matansu suna zuwa asibiti domin a je a duba lafiyansu.
Malam Muhammad Sani Kobi da yake nuna jin daɗin sa kan yadda za a rinka wayar da kan al'umma, hakimin Gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir Dahuwa.
Lallai ya zama tilas mu yadda cewa mu da aka zaba aka ce mu zo wannan daki don mu saurari wannan baki, to fa ba mun zo ne kawai don mu ji abin da za a faɗa mu tafi ba. A'a, mu ma wakilai ne wanda an kira mu ne don an san cewa in mun koma gida akwai waɗanda za mu sanarwa. Muna da wata al'ada, shi yasa a kullum abubuwa suke barin mu, musamman mu da muke yankin arewacin kasar nan ko arewacin jiha. Abu za a zo duk muhimmancin sa da mun tashi sai mu bar abin da aka faɗa mana abin da aka faɗa, sai mu ce a kai wannan wahala jiya ma mai aka yi, ai dama kaza ne dama kaza. A'a, ba haka bane. In dai har ka yadda cewa a cikin al'umma 10 misali sai aka dauko ka aka ce kai kadai ka zo ka wakilci wannan al'umma, to ko ba kai ka zabi kanka ba, Allah ne ya zabe ka. Kuma ka yarda cewa nauyi ne Allah ya dora ma, kuma amana ce. In ya zama ka zo ka tafi baka je ka ba da sakon da aka baka ba, to ka sani fa baka dauki ko kuma baka sauke amaran nan da aka dora maka ba.
Hakimin Gamawa kenan Alhaji Adamu Abdulkadir Dahuwa. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ranar 28 ga watan Yuli da ta gabata rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin kula da kuma faɗakarwa akan cutar hanta. A jihar Neja, jami'an kiwon lafiya sun yi amfani da wannan ranar domin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar ta hanta. Mustapha Nasiru Batsali na ɗauke da cikakken rahoto.
Masana harkar lafiyar a duniya dai sun tabbatar da cewa cutar ta hanta na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka jama'a, musamman a ƙasashe masu tasowa. Dr. Husaini Abagi, wani ƙwararren likita ne a babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina, ya yi bayanin abin da ake nufi da cutar ta hanta.
Cutar hanta, alal hakika, ya kasance da suna ya nuna ciwo anta. Me yake kawo ciwo anta din? Yawancin lokaci ciwo anta din akan samu shi in mutum ya kamo da virus. Virus din kuma akwai su iri-iri, kamar daga A zuwa E. Akwai hepatitis A, muke muna kiran shi a Turanci hepatitis A, B, C, D da E. Amma yawancin A da E matsalolin su ba da yawa, amma wanda matsalolin shi yake zo da matsala da yawa shine hepatitis B da C. Isu akan samun su a wasu hanyoyi, kamar in wani yake da shi A ya dai bayan gidan, sukan zauna cikin bayan gidan. In hannu in mutum ya zai tsarki, in hannu ya kama shi ya zai taba wasu abubuwa gida, wanda wasu za su yi amfani da, in an zo an yi amfani da wannan kamar su kofi, su towel, wasu abubuwa haka, wani zai iya kama daga wurin.
Shan kwayoyi barkatai da kuma shan ruwan barasa, har ma da shan maganin gargajiya ba akan ka'ida ba, na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake kamuwa da cutar ta hanta, kamar yadda Dr. Hussein Yabagi ya yi ƙarin bayani.
Akwai wasu dalilai kuma da yake kawo ciwon hanta, kamar alal misali masu shan giya sosai. In giya ya zai yawa yakan shafi hantansu, sai su zo da ciwon hanta.
Haka zalika Dr. Hussein Yabagi ya ce cutar tana kama har da yara ƙanana. A saboda haka ma ya ce akwai matukar bukatar yin gwajin cutar.
An muka zo asibiti haka to be on the safer side, sai mu ce su je su yi gwaji. In mun ga cewa ko wani yana da shi cikin gidan, sai mu ba da shawara cewa mutanen gidan duk su ma su zo su gwaji a san in akwai. Saboda mi an sa akwai wani, in mun san wani yana da shi a gida, za mu iya dauke mataki da zai sa wasu ba kada su samu. Kun sa wanda ake kira immunization, yanzu akwai vaccine, rigakafi, akwai rigakafi yanzu da ake yi. Rigakafi nan kai it can protect you, zai hana ka in kamo da ciwon. In virus din ma ya zo shiga jikinka, ka rage kana da antibodies da zai fight against kai ma ka kama.
Dr. Hussein Yabagi kenan na babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina, jihar Niger a Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.